Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60. Kuna iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Haka nan ma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Muka sake dawowa cikin shirin mu na dare kuma na ƙarshe a yau. Muna fata kuna cikin koshin lafiya. A yau Juma'a rana ce da muke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. A cikin shirin namu za ku ji cewa an kammala wani taro na yini uku wanda wata cibiya ta shirya inda aka gayyaci tsofaffin shugabannin kasashen Afirka don duba yiwuwar batun wa'adin shugabannin kasashe a Afirka. Kamar kullum kuma lambobin da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku shine 1-202-205-5655. Kada a manta sai an danna alamar plus wato karawa kamin a jero lambar. Kamin mu kai ga nan ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A kalaman da yi na baya-bayan nan a yunkurin yin bayani game da bukatar gwamnatocin waje su kaddamar da bincike kan abokin adawarsa na siyasa, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa aikinsa ne da kundin tsarin mulki ya bashi ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Da yake magana da manema labarai a yau Juma'a a fadar White House, Trump ya ce wannan batun ba na siyasa bane, wannan batu ne na cin hanci da rashawa. Idan kuka duba kuka karanta kundin tsarin mulki, alhaki yara ta yi a wuyana na duba batun rashawa. A tsakiyar binciken da 'yan Democrats suka kaddamar a Majalisar Wakilan Amurka, inda jam'iyyar adawa take da rinjaye, shine abin da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri Adam Schiff ya bayyana da kiran wayar shugaban ƙasa ya matsa wata gwamnati lamba ta binciki abokin adawarsa na siyasa, wanda hakan ke lalata batun tsaron ƙasa. Zanga-zanga ta sake barkewa Ecuador yau Juma'a kan matakin da gwamnati ta ɗauka na yanke hukuncin janye tallafin kuɗin man fetur a ƙasar. Shugaban ƙasa Lenin Moreno ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Alhamis a daidai lokacin da masu zanga-zanga a kan tituna suka dakatar da ayyukan motocin haya a Kyoto da sauran manyan birane na ƙasar. A wasu yankuna, direbobin motocin haya ne suka rufe hanyoyi. Cikin masu zanga-zangar akwai ɗalibai da ma'aikata. An kama mutane aƙalla 275, jami'an 'yan sanda kusan 21 ne suka raunata a jiya Alhamis bayan wata arangama da ta ɓarke tsakanin masu gangamin da 'yan sanda, a cewar gwamnati. Kawo ƙarshen tallafin kuɗin man fetur na daga cikin ɓangaren dala biliyan 2 da gwamnati ke nema, ciki har da sassauta shirin kariya aiki a ƙasar da kuma rangwamen harajin da ake yi wa kamfanoni da sauran wasu matakai da aka ɗauka domin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Iraki sun buɗe wuta kan masu zanga-zangar rikin jinin gwamnati da suka haɗa a birnin Baghdad yau Juma'a, kwanaki huɗu a jere da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an tsaro sun yi harbi ne akan masu zanga-zangar ba wai a sama ba, a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP. Ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba. Yau Juma'a ƙungiyar agaji ta ICRC ta fitar da wata sanarwa da ke cewa yawan fararen hulan da suka mutu da ƙaruwar waɗanda suka ji rauni a zanga-zangar da ake ci gaba da gudanarwa a faɗin ƙasar abin damuwa ne matuƙa, lokacin da ake amfani da bindigogi wajen dawo da zaman lafiya. Ƙungiyar ICRC ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su kwantar da hankalinsu yayin da take ci gaba da sa ido kan abin da ke faruwa a ƙasar. A wani jawabi da ya yi ta ƙasa, wato ya yi wa ƙasa ta gidan talabijin, Firayim Ministan Iraki Abdul Mahdi ya yi kira ga masu zanga-zangar da cewa su koma gida, yana mai cewa an ji buƙatunsu. Daga ƙarshe yau Juma'a gwamnatin yankin Hong Kong ta haramta rufe fuska a duk wasu wuraren zanga-zanga ta hanyar soke dokar da aka samar tun lokacin Burtaniya ta yi mata mulkin mallaka. Shugabar yankin Hong Kong Carrie Lam ta yi da'awar amfani da ikon da ke ƙarƙashin dokar don samar da zaman lafiya. Wadda tun lokacin wani bori na shekara 1967 ba a sake amfani da ita ba. Sabuwar dokar za ta fara aiki ne daga gobe Asabar. A cewar Lam, an haramta rufe fuska kuma ba za a farma duk wasu masu bore ko waɗanda ke tayar da zaune tsaye. Sai dai dokar ba ta hau kan waɗanda uzuri, wato waɗanda suke da uzurin buƙatar saka fafar fuska ba. Babu bayanan ta yadda gwamnati za ta tabbatar da dokar hana rufe fuska a birnin da ke da mutane miliyan 700,000, inda mutane da yawa ke rufe fuskarsu domin kariya daga gurɓatar muhalli ko wasu cututtuka, kamar ɓarkewar wata cuta mai kawo matsala ga numfashi wadda ta faru a birnin a shekarar 2003.
Madalla Sarfilo. To bari mu shiga rubun rahotannin namu kuma. A ƙarshen wani taron kwanaki uku da suka gudanar a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka da na ƙungiyoyin fararen hula sun ƙuduri aniyar so mutuntuɓar shugabannin ƙasashe akan muhimmancin mutunta ƙa'idar wa'adin mulki daidai da abin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi a ci gaba da neman hanyoyin ƙarfafa demokuraɗiyya a wannan nahiya. Wakilin muryar Amurka a Niamey, Sule Mumini Barma, yana ɗauke da ƙarin bayani.
Nous affirmons et nous engageons donc à promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme.
Madame Chantal Nare ta Burkina Faso kenan lokacin da take gabatar da sanarwar ƙarshen taron tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka. Bayan shafe kwanaki uku ana tantauna hanyoyin magance matsalar kwaskwarewa kundin tsarin mulki, haramtacciyar ɗabi'ar da ke kokarin samun gindin sama a wajen shugabannin ƙasashen da ke mafarkin dawama akan karagar mulki. Taron ya yanke shawarar jan hankulan shugabannin da ke da wannan aniya, inji Michael Zodi na ƙungiyar fafutuka ta Turnon Lafash.
Shugabannin da muka gaito sun dauki nauyi da za su ta yi cikin kasashe wurin da akwai wannan matsala, kamar Guinea, kamar Cote d'Ivoire, za su je su gani waɗannan abokan nasu shugaban ƙasa wanda suke so su yi. Wannan tarayyar ke ba kaida ba.
Taron ya buƙaci ƙungiyar tarayyar Afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ECOWAS da makamantansu su dage haikan don ganin an mutunta abubuwan da ke rubuce a kundin Constitution, sannan aka gargaɗi shugabanni su guji kuskure kundin tsarin mulki ta hanyar amfani da ƙarfi domin kauce ɓarkewar rigingimun da aka saba huskanta a wannan nafiya. Dr. Maina Karte, masanin tsarin mulki ne a nan Niger.
Ya a cikin kundin waɗannan ƙungiyoyi an yi Allah wadai da duk wanda ya ɗauki iko bisa ga wata hanya wadda ba ta demokradiyya ba. Duk irin da aka ga irin wannan abin a yi Allah wadai.
Tsohon shugaban ƙasar Niger Alhaji Muhammad Usman na kallon wannan yunkuri na cibiyar NDI a matsayin wata hanyar kawo ƙarshen zagon ƙasar da demokradiyya ke fuskanta a 'yan shekarun nan a nafiyar Afirka.
Saboda wannan yake kyautuwa a yi hannunka mai sanda, a yi rigakafi domin a gyara don kal a fuskanci matsala.
A cewar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, sauka daga karagar mulki Salim Alim bayan shuɗewar wa'adi ko bayan shan kaye a zaɓe wani abu ne da ke ƙara wa ɗan siyasa daraja a idon duniya har ma ya kafa tarihi. Saboda haka fatali da kundin tsarin mulki wata raguwar dabara ce, misalin yadda ya faru a ƙasar Gambia inda shugaba mai ci ya amince ya faɗa a zaɓe amma kuma daga bisani ya canza ra'ayi.
Recently would have been a good example. The former president almost wrote his name in letters of gold, but because he was provoked, he changed his mind and entered the ugly book.
Masu rajin kare demokradiyya sun dauki alƙawarin kaddamar da zagaye a ƙasashen da shugabannin su ke kokarin shirye ta zarce ta haramtacciyar hanya irin su Guinea Conakry da Cote d'Ivoire da Cameroon da nufin tayar da talakawa daga barci. A ƙarshe an buƙaci cibiyar bunƙasa demokradiyya ta NDI ta shirya irin wannan taro a kowace shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Muryar Amurka a wannan mako ta maida hankali ne wajen yin nazari akan bangarorin gwamnati daban-daban a yayin da Najeriya take bikin cika shekaru 59 da samun 'yancin kai. Zainab Babaji ta hada mana rahoto na musamman akan bangaren ilimi a Najeriya.
Ilimin boko a Najeriya ya fuskanci garan babul a lokuta daban-daban kafin samun yancin kai da ma bayan Najeriya ta sami yanci daga mulkin nasara. Tsarin bada ilimi a Najeriya ya fara ne daga matakin primary, secondary da sauran makarantu da suka hada da jami'o'i da sauran cibiyoyin samun ilimi mai zurfi. Tun daga shekara ta 1960 da Najeriya ta samu yancin kai, an samu sauye-sauye da dama da zummar inganta harkokin ilimi a kasar. Alhaji Aliyu Bello ya ce Najeriya ta samu ci gaba a bangaren ilimi.
Inda ilimi ne a Najeriya ba ma taba samu lokaci irin wannan ba, domin a ayi kina Najeriya a wannan zamanin so nawa malaman makarantar university ma sun je strike. Kin ga wannan ma babban nasara ne. Sa'annan idan kin duba dalibai da ake fitar da su yanzu a makaranta, lamban su yafi na da yawa. Sannan idan kin duba makarantu kamar a state dina yanzu, ki je makarantu ki ga inda an gyara, an yi tun daga lokacin ta'al, an yi gidaje bene na sama, an kawo equipments, an sa yara yanzu za su iya competing da ko mutumin da ka kai shi karatu a waje, yaran mu yanzu a nasara state za su iya competing. Kuma zan gaya miki, Nasarawa state ita ce ta zo na farko a quiz competition na primary school. Kuma wayannan yaran daga public school suka fito, ba daga government school ba, saboda haka wannan ma nasara ne a wurin mu.
To kana harkan ilimi, kana ga kaman waɗanne matsaloli ne bangaren ilimi ke fuskanta a Najeriya gaba ɗaya ba ma a jihar Nasarawa ba?
Dole ne a tantance malamai da za su koya wayannan yara karatu. Gaskiyar magana kenan, in kuma ba haka ba za ta samu matsala, don kaɗan ne kawai daga cikinsu suna da wannan ilimi da za a iya dawo da teachers college da aka yi scraping, wadda an yi su ne kawai wayannan mataki ne na yadda za a horar da mutane a fannin koyarwa. To in za a dawo da shi, to za mu samu sauki na ainihin koyawa yaran mu karatu.
A cewar shugaban jami'ar jihar Plateau Farfesa Yohana Daniel Izam, jami'o'i sun bunƙasa ta hanyar amincewa da kwasa-kwasai da ɗalibai ke samun horo a kansu.
An samu nasarori da dama. Na zo a lokacin da yawancin courses da ake yi ba su da cikakken accreditation. Abin nufi a nan kuma shine National Universities Commission da yake na Nigeria in ba su accrediting ko sun certifying courses din ba.
Tantance
course ya nuna kenan cewa duk wani dalibin da aka shigar da shi, in fact ba za a iya ma dauki dalibi a cikin wannan program ba, domin ba za su yarda dauki dalibai a cikin programs. Daya daga cikin masala ko matsalolin da muke samu, wanda a cikin kwanan nan ma an samu security breach,
wato matsalan tsaro.
So babban abin da wannan gwamnati ta yi wanda mun yi farin ciki da shi shine dawowa da university. Dalibanmu da dama ba 'yan Plateau kadai ba, 'yan Nigeria wanda da za su nema university ba samu ba, yanzu an dawo ana diba dalibi. Na biyu, akwai abin da ake kira infrastructure. Kai more rayuwa ba za mu ce mun gamsu gabaki daya ba, muna kan kuka a kara mana kokari, domin education yana neman kudi domin abubuwa da yawa.
Ƙananan hukumomi na da tasiri wajen kula da ilimin ɗalibai musamman a matakin farko. Shugaban ƙaramar hukumar Riom a nan jihar Plateau, Emmanuel Damboyi Jigul, yace gwamnati ta inganta makarantu da tsarin samar da ilimi.
Ni na ga gwamnati tana kokari. In fact, mu da muna su local governments, an ga mana mu shiga wurare mu ga inda yara suna makaranta, a ga inda suna neman taimako daga wurin gwamnati za a ba su. Ko da shike wani lokaci wasu kujeru na zama babu da isheshen malamai, kuma ana kokari a maganta su.
Shi ko wani uba, David Thomas, yace dole sai iyaye sun sa ido wajen kula da 'ya'yansu don samun ilimi mai inganci.
In ana so a ci gaba, har yaro ya fara daga primary school har ya tafi gaba, hakkin iyaye suna kula da yaro yana zuwa makaranta a kula yau me, dan ya dinga kula ya san cewa yaron yana kokari ko baya kokari. Su malamai a times su ma da suna da negligent, ko yaro yana kokari ko baya kokari, they don't even care, ba damuwar su bane. To amma in Allah ya yarda, in su malamai din kamar a yanzu in sun taking procedure na bin batakai yanda suna kula da yaron, in yaron baya kokari sai a ce in har in yayu ma za a kira uban, yaron nan fa baya kokari.
Akwai bukatu da kaga kamar makarantun ku na karkara ya kamata gwamnati ta da hankali.
Abin da ya kamata gwamnati ta sa kokari shine, kaga a wasu makarantun ba kaga ba wuraren zama, then wasu kaga suna yi ma karkashin itace, but kokarin gwamnati ta kula da malamai ta biya su in komai yana tafiya daidai at least school zai shiga ba.
Shiryar arewa maso gabashin Najeriya shine yankin da rahotanni suka ce ke baya wajen ilimi. A cewar Alhaji Aliyu Bello dake da gidauniyar dake tallafawa marasa galihu don samun ilimi a jihar Nasarawa, dole sai kungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a sun tallafa.
Abinda mu muke kira shine duk mutumin da ke da hannu da shuni yayi kokari ya duba, domin idan baka kai yaranka a makaranta ba ka bar su suna yawo a hanya suna bara, daga bara sai dai a gansu a daji suna kidnapping. To abinda mu ba maso kenan. So duk mutumin da ke da hannu da shuni yayi kokari ya taimaka ma mutanen da ba su da shi don su yi karatu.
Kwararru sun bayyana cewa samar da ilimi musamman wa matasa zai sauƙaƙa yawaitar matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Wannan kenan a gaida Zainab Babaji. In an dan jima kadan, za mu bude muku layi mu don bayyana ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani al'amari da ke damun ku. Kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar plus bato karawa kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka, ku shakata da wannan wakar da ke kan faifai.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka 1 sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamu mun samu kiran mu na farko daga kasar Niger. Wake kan layi daga Niger?
Yo, kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar Wadata tawa Jamhuriyar Niger.
To
ra'ayina da zan bada bisa ga shirye-shirye zabe da ake yi kasan mu Niger, da kuma tuni gwamnatin kasar Niger ta dauki matakai don ganin an yi wannan zabe lahiya, musamman da kungiyar mu ta Sani. To kira na zuwa zani zuwa ga 'yan siyasar kasar mu, don Allah da Annabi zaben nan da za a yi su bashi karfi su yi kai guda, tun da zaben yi na kasar mu ne mu bar wani hushi daga baba alheri na mu soji nan mu mu hada kan mu a yi shi lahiya. Kuma muna fatan Ubangiji Allah shi zabo mana mutum na gari wanda ke iya hada kanun 'yan siyasa duka da magoya bayan su da 'yan adawa kowa da kowa, da zama sai ta ɗaya matsayin ki ɗaya kuma mu yi hankuri da juna tun da Allah ya yi zaman mu tare. Na gode muryar Amurka. Kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar Wadata.
To mun gode Abdu. Yanzu kuma bari mu dawo nan Katsina. Wake kan layi daga Katsina? To Siraja Balan, Siraja yaya menene ra'ayinka a yau?
Wallahi tsoraki na daga gwamnatin ƙasarmu Najeriya ne gaskiya al'amari.
To
istabil yawa istabilillahi talakawa suna cikin hali na ha'ulahi saboda Allah.
To menene buƙatar, menene saƙonka?
Yawa saƙona kawai da shugaban kasa gaskiya al'amari ya kamata a ce ya duba abubuwan da bayan Allah ke suke a sassauto ma mutane abubuwa don su samu abin halin rayuwa kai na yau da kullum a taimaka musu gaskiya al'amari ke
to muna fata sako ya kai ga kunnan wanda aka aika shi to kuma yanzu bari mu koma jihar Niger wake kan layi daga jihar Niger
ana tare da Ibrahim yankin hula a garin Lagos da yakin ba
to mana Ibrahim menene ra'ayinka
to ni ra'ayina akan annabi shugaban sadarwa ne na Najeriya
eh
game da annabi rajista da ake wa ra'ayinka
eh
na service din mu a waya haka
to
yalla muna jin hankalin shi game da annabi kuma sai mu ce da mu da ke kauyuka
eh
mafi yawancin masu da za su samu wurin da za su yi rajistar nan a kusa da su ba dole sai ta sha mai tsawon ba zai fahimci yadda zai je rajistar nan ba don saboda haka muna kira gare shi da Allah a shiga kauyuka in ma rajistar ta kama a shiga kauyuka a mutane rajista abinda muke kira gare shi na sannan kuma ina samun abokina kuma na ji bi mamu tun nasu na gaba ɗaura auren shi da aka yi a yau din nan.
To mun gode mana Ibrahim yanzu kuma sai jihar Kaduna wake kan layi daga jihar Kaduna.
Ajiya barka da lafiya sunana Mursala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To na Rigasa yaya menene ra'ayinka a yau?
To ra'ayina ajiya guda biyu ne na farko dai ni a nawa ra'ayina na kaina ban ji daɗin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya je South Africa ba mu da aka cutar da mu aka kashe mana mutane ai kaman muna tsoron su ne an je biko shi shugaba ya kamata ya zo Najeriya ya roki alfarma sannan Buhari in ya so bayan kwana biyu je ya same shi na biyu kuma shine cewa shi mai girma shugaban kasa san da ya mulkin soja da yawa daga baya yana cewa bai san abubuwan da wasu ma'aikatan gwamnati suka aikata ba amma yanzu muna gaya mai da babban murya abinda custom suke yi custom in je ba zai tsara kai a boda ba ya kamata sun bar cancanta a zubar da su a ibon da shi sai a ci mana aiki har sai kai a shigo cikin gari ko motoci ko abin zo suna bi a so to training da aka ba su da kayan aiki ke sai su da cikin gari ko zai na zama a bakin boda kenan.
To mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu koma jihar Jigawa wake kan layi daga jihar Jigawa.
Kuna magana da Yusufa Ilyasu Sayori.
To menene ra'ayinka?
A ni ra'ayina yanzu kenke yanda talaka suka shiga wani hali a kasar nan ya kamata masu ruwa da tsaki su duba halin da ake ciki mun fitar da yaki daga duma
to mun gode sosai
yanzu gidajen nan da aka tsare su
da
mutane su zai ne wannan shine ra'ayina da nake so fada.
To mun gode sosai Malam Yunus yanzu kuma har yanzu za mu koma jihar Niger wake kan layi daga jihar Niger.
Ina magana da injiniya Lawal an kolo Maguriya.
To yau ra'ayinka ne na kanka?
Alhamdulillah wato dangane da yadda wani magana ya fokaci dangane da masu shige da fice ko kuma kasuwan Najeriya da yake sukan bi remote ko kuma wasu jami'an gwamnati kamar DIO da sauransu.
Haka.
Haka ga DIO ya bi mota a guje wurin gudun nan sai kaga ya samu hatsari ya banke wasu mutane. To a yayin da ya banke wasu mutane din nan sai kaga jama'a su kuma ba za su bar ma Allah ba. Za su taru su bi shi da gudu idan suka bi shi. Koda ka ji yan sanda ya shiga za ka ga an kwace na an jawo shi an mai kisan gilla. To irin waɗannan abubuwa muke so ga Allah a bayan ɗaya. Domin idan lamari ya shafi ka ana aikin hanya to in mota ta wuce maimakon a bita to a rika hakuri in ta wuce domin wani abu na iya faruwa wanda wuce ba a yi tsammani ba ga Allah a kiyaye ina nuna iji ma lawal kan kullum a biya.
To mun gode sosai yanzu kuma bari mu koma kasar Niger wake kan layi daga.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Umma Malam Alina daga dogon zuwa cikin jamhuriyar Nijar.
To umma menene ra'ayinka a yau?
Abin da a ra'ayina ina tanye yan Najeriya da samu yanci kai da sun samu shekara 59. Lalle Najeriya ta ga shuyen mulki yawa wanga shi ta wuce na shi ya yi shi wuce. Har ta kawo wani lokaci. Kawai na so cikin ƙasa mu ta Afirka. Bisa ga wanga taro an kai na Nijar na shugaban na ƙasashen Afirka sun ko zo su gani dan su taro su tamna bisa ga irin masu rewa masu iko. kusa da iske shugaba ya hawo lokacin shi aka kawo bai sabka. To na gode Umar Yakini na Umma Malam Ali daga gundun cikin Yamhoran Niger.
To mun gode Malam Umma, yanzu kuma bari mu koma jihar ne, kasar ne Katsina. Wake kallaye daga Katsina, jihar Katsina.
Ina gona da kan dan sawo ba kariya.
Ya ban ji sunan naka sosai ba, layin naka na dan shakewa, ko zaka sake fadan sunan naka?
Ina magana da Sanuwa ba kariya din kamar karamu kuma kai ta Katsina State of Nigeria.
Eh, menene
ra'ayin ku? Na gode da muku fatan alheri.
To mun gode sosai Malam Sani, kuma da kiran Sani daga Katsina za mu rufa layin mu a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Tuma sararu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 9:09. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kulaɗin matan ƙasar jamhuriyar Kamaru inda James Lyons sun samu nasara akan takwararsu ta ƙasar Congo Demokradiyya a yayin da suka fafata a filin wasan ƙwallon ƙafa na Ahmadu Ahijo da ke birnin Yaounde. Anda ƙasar Kamaru ta jefa balabalai guda biyu a ragar ƙasar Congo Demokradiyya a yayin da ake tankaɗe da rera na halartar gasan Olympic da za a gudanar a ƙasar Tokyo a shekara na 2020. Yau ne sabon kocin kasar jamhuriyar Kamaru da Salva dan asalin kasar Portugal ya rantaba hannu akan kontragin sa wanda zai horas da masu takale da na club din Indomitable Lions a kasar Kamaru. Haka zalika matasa yan kasa da shekaru 17 na kasar suna shirye-shirye na halartan gasan kwallon kafa za a gudanar a kasar Brazil. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Sauraro kamu makarkarar shirin na ga labaran duniya, amma wannan lokaci a takaice.
To Aisha a takaice, a kalaman da yayi na baya-bayan nan a yunkurin yin bayani game da bukatar gwamnatocin waje su kaddamar da bincike kan abokin adawarsa na siyasa, shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da cewa aikinsa ne da kundin tsarin mulki ya bashi ya yi yaki da cin hanci da rashawa. Da yake magana da manema labarai yau Juma'a Father White House, Trump ya ce wannan ba batun siyasa bane, wannan batu ne na cin hanci. Idan kuka duba kuka karanta kundin tsarin mulki, wato ya alhaki ya rataya a wuya nan duwa batun rashawa. Zanga-zanga ta sake barkewa Ikado yau Juma'a kan matakin da gwamnati ta dauka ne yanke hukuncin janye tallafin kudin man fetur a kasar. Shugaban kasa Lenin Moreno ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Alhamis a daidai lokacin da masu zanga-zanga akan tituna suka dakatar da ayyukan motocin haya a Kwito da sauran biranen kasar. Jami'an tsaro a Iraki sun bude wuta kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka hada a birnin Baghdad yau Juma'a, kwanaki hudu a jiyar da ake gudanar da gangami kan rashin aikin yi da rashin yi wa al'umma aiki da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an tsaro sun yi harbi ne kan masu zanga-zangar ba wai a sama ba, a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP. Ba a fitar da rahoton adadin mutanen da suka mutu ba.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na dare kuma na ƙarshe a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. A duk lokacin da ake da buƙatar sake sauraron wannan shiri, za ku iya ziyarta shafinmu na voahausa.com ko kuma ci gaba da sauraron shirinmu a dandalin VOA ko kuma tafka muhawara. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal wanda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladas Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Cedric Franklin, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu kwana lafiya.